C'était RM Show.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, barkanku da sake kasancewa da mu. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin sake gabatar muku da shirinmu na daren yau Asabar 23 ga watan Nuwamban shekarar 2024. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. Kuma shirin na wannan makon zai kawo muku kashin tattaunawar da wakilin muryar Amurka Bashir Ladan yayi a Yaounde babban birnin kasar Kamaru tare da wasu ƴan siyasa da ma'aikatan gwamnati har ma da matasa akan nasarorin da aka samu a mulkin demokradiyya a Kamarun. Matasan sun bayyana ra'ayinsu kan irin rawar da matasa suka taka a kasar, sannan sun bayyana damuwarsu kan yadda cin hanci da rashawa ya yi wa kasar katutu. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'al Masigarba, inda a yau za a saurari amsar tambayar Musa Usman Kano da Garba Muhammad Yola, waɗanda suka nemi sanin tarihin masarautar Iluri da alaƙarta da Fulani da Yarbawa. To amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan, sai mun ji yadda duniyar ta mutu wuni.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Hare-haren da Isra'ila ta kai na yau Asabar a tsakiyar birnin Beirut ya kashe akalla mutane 15, kamar yadda jami'ai suka ce, yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare a tsakiyar babban birnin Lebanon ba tare da gargaɗin mazauna yankin ba. Jami'an diplomasiya na ci gaba da yunkurin ganin an tsagaita buɗe wuta. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta ce mutane 63 ne suka jikkata a harin, wanda shine na hudu a tsakiyar birnin Beirut a cikin ƙasa da mako guda. Hare-haren na zuwa ne bayan da wakilin Amurka Amos Hochstein ya yi tattaki zuwa yankin domin cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta domin kawo ƙarshen faɗan da aka shafe watanni ana gwabzawa tsakanin Isra'ila da Hezbollah. Harin bama-baman da Isra'ila ta kai ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 3,500 a Lebanon, a cewar ma'aikatar lafiya ta ƙasar, yayin da ya raba kusan mutane 1.2 million daga mahallansu, kashi 1/4 na al'ummar Lebanon. A bangaren Isra'ila kuwa kusan sojoji 90 da fararen hula 50 ne suka mutu sakamakon harin bom da Hezbollah take kaiwa a arewacin Isra'ila. Wata majiyar sojin Ukraine ta ce kasar ta yi asarar sama da kashi 40 cikin 100 na yankin Kursk na Rasha, yankin da Ukraine ta kwace a wani harin bazata da ta kai a cikin watan Agustan da ya gabata. Majiyar daga babban hafsin sojin Ukraine ta ce Rasha ta jibge dakaru kusan 59,000 a yankin Kursk tun bayan da sojojin Kiev suka kutsa kai a yankin mai tazarar kilomita 1,376. Hare-haren na Kursk dai shine hari na farko na kasar da wata ƙasa ta kai wa Rasha tun bayan yaƙin duniya na biyu. Shugaban Pentagon Lloyd Austin ya ce Amurka na sa ran dubban sojojin Koriya ta Arewa da ke Rasha nan ba da jimawa ba za su shiga yaƙin Rasha da Ukraine. Austin ya ce kimanin sojojin Koriya ta Arewa 10,000 ne aka yi imanin cewa suna da sansani a yankin Kursk da ke kan iyakar Rasha. Jami'an gwamnatin Koriya ta Kudu da wata ƙungiyar bincike sun ce Rasha ta baiwa Koriya ta Arewa makamai masu linzami da kuma taimakon tattalin arziki a madadin sojojin. Kip ta yi gargaɗin cewa Moscow tare da sojojin Koriya ta Arewa a yanzu sun tattara dakaru 50,000 domin ƙwato sassan yankin kan iyakar da sojojin Ukraine suka ƙwace. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Sudan ta Kudu sun ce an warware takun sakar da ke tsakanin jami'an tsaron ƙasar da jami'an da ke kare jami'in leƙen asiri General Akul Kor cikin lumana, inda ɓangarorin biyu suka cimma matsaya don kawo ƙarshen rikicin. An yi ta jin ƙarar harbe-harbe na kusan sa'a guda a daren ranar Alhamis a kewayen gidan Kor da ke anguwar Tongpini a birnin Juba, lamarin da ya haifar da firgici da kuma fargaba. Manjo General Lol Roy Kong, mai magana da yawun rundunar tsaron Sudan ta Kudu, ya shaida manema labarai cewa harbin bindigar ya janyo cece-kuce a gidan General Akul Kor a lokacin da ake gudanar da wani sumame kamar yadda shugaban kasar Salva Kiir ya umarta. Kafofin yaɗa labarai sun bada rahoton cewa Kor yana tsare ne a gida tun farkon watan Oktoba, lokacin da aka kore shi daga hukumar leƙen asirin, yayin da jami'an gwamnati suka musanta hakan. Harin bindigar ya yi sanadiyar mutuwar ma'aikata biyu, yayin da wasu fararen hula biyu suka samu raunuka da ya haɗa da wani ɗalibin jami'a guda, a cewar Kong, amma suna samun kulawar likitoci. Wani sabon rahoto da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya bayyana cewa sojojin mulkin Myanmar na ci gaba da kai hare-hare kan ƙauyukan da suka fada hannun 'yan adawa, inda suke fille kawunan mutane da fyaɗe da azabtarwa, kuma lamarin ya shafi mata da ƙananan yara da tsofaffi. Thomas Andrew, tsohon ɗan majalisar dokokin Amurka, ya faɗa a cikin rahoton cewa gwamnatin mulkin sojin ƙasar suna kai hari kan yankunan da aka kwace ta hanyar amfani da manyan makamai akan fararen hula da kuma lalata garuruwan. Ya kira rikicin Myanmar a matsayin rikicin da aka manta da shi saboda hankalin duniya ya karkata zuwa wasu wuraren. Andrew ya ce ya yaba wa kasar Singapore kan yadda ta daƙile safarin makamai, inda ya ragu da kashi 90 cikin 100. Sannan ya ce takunkumin da Amurka ta kakaba wa gwamnatin mulkin sojin kasar ya daƙile samar da kayan aikin soji ga kasar.
Zahar Aminu Fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. Gare ki.
Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. A cikin 'yan kwanakin nan muna yawun da na kasar Kamaru, inda abokin aikina Muhammad Bashir Ladan ya gayyato matasa da manyan 'yan siyasa domin yin mukabala kan irin siyasar da ke gudana a kasar Kamaru. Duk da cewa mulkin demokradiyya ake yi a Kamarun a ƙarƙashin ɗaya cikin shugabannin da suka fi daɗewa a kan mulki a nahiyar Afirka baki ɗaya, wato shugaban ƙasa Paul Biya. Bari mu miƙa ku ga Muhammad Bashir Ladan don ci gaba da shirin.
To matsara musu ai, to mun ga cewa akwai dai mutane kamar su Cabral Libi da yau suka zama gasu nan ɗan majalisa ne, suna nan da makamantansu a cikin jam'iyyarsa. Musamman akwai dai an samu mutum biyu ne ko uku a cikin jam'iyyar shugaban ƙasa, ma akwai dai matasa da aka same su a matsayin 'yan majalisa. To haka zalika ka yi misalin kamar Secretary General, to ai shi mataimakin Secretary General a fadin shugaban ƙasa mutum ne matashi ne kamar mu haka, da shi ma gashi dai irin nasu kokari da yake. To wa'annan misalan ba su wadatar ba ne?
Cabral Libi ɗan siyasa ne, kuma ba jam'iyyar Fulbiya ta ba shi wannan mukami ba. In ka duba akasarin mutane wa'anda nake magana, matasan nan da nake maganansu, ga su nan birjik a kowane jam'iyya suna nan, amma ba su da abin yi, ba su da mukamai. Mukami na siyasa wanda samari ya samu ya shiga da ƙarfinsa ne ba taimaka masa shugaba Paul Biya yayi ba, ba taimaka masa yayi ba. Saboda haka ba demokradiyyan kamar ba ne ya bar sama ya shiga. Kai in kai la'akari ma inda aka bi demokradiyya irin ta Kamaru ne, samari ba za su samu wajen mulki ba ko?
A Kamaru dai Malam Shehu, gashi muna da yawan jam'iyyu, wannan alamun demokradiyya ce. Gashi muna da yawan kafafen yaɗa labaru, abinda ya shafi rediyo, gidajen talabijin da shauransu, hadda ma na yanar gizo-gizo. Gashi muna da bambancin an yadda da kowa, bambancin al'ada da shauransu. Duk wa'annan dai ina tsammani dai alamu ne na demokradiyya. To in dai wannan bai isa ba, Malam Shehu, me kuke so kuma a yi domin a tabbatar da cewa demokradiyya lallai kuwa ta kafu a kasar Kamaru?
Malam Bashir Ladan, ala kulli halin ni abin da nake so ka gane a fahimta ta menene demokradiyya shine ana yin abu don al'umma, don cigaban al'umma. Kafafen yaɗa labaran da ake magana akai nawa aka rufe don sun soki gwamnati, gidajen rediyo nawa aka rufe don sun soki gwamnati. To abinda nake so ka gane shine shi demokradiya ana yin sa ne don mutane. Yanzu wajen samun aiki ya ake yi a samu aiki a kasar Kamaru? Akwai wasu ma'aikatu ne na kasar Kamaru amma ba a san ma ya yanzu kamar SDP wannan hukumar man fetur na kasar Kamaru. Yanzu a matsayinka na dan jarida, wani mataki ake bi a samu aiki a wannan hukuma? Yanzu kamar shi kamar aikin dan sanda misali, aikin soja, aikin gendarme a kasar Kamaru, kai ma kana jin rade-raden irin badakalan da ake samu wajen neman aiki da samun ayyuka irin wannan ma'aikatu. Ya zama wasu haccewa suke in za a samu aiki a wannan ma'aikatu, maƙudan kuɗi ake kashe wajen miliyoyi don ka samu aiki. Kai ne wajen makaranta ba sauki ka kashe kuɗi, kuma ka zo wajen neman aiki ka kashe kuɗi. Kai kana ga ya za a yi ba za a samu cin hanci da rashawa ba? Ai wannan cikas ɗin da aka samu kasancewan cin hanci da rashawa shi ya kawo mana babban cikas a demokradiyya a ƙasar Kamaru. Cin hanci da rashawa da wannan gwamnatocin kamar ma raya shi suke yi. Ana so dole kowace ma'aikata kaje in dai kana so a biya ma bukata, in kana so kai aiki sai ka bada na goro. Alhali ga ka kai ka cancanta amma ba za a saka ba, sha sa wane ko dan wane ko jikan wane. To ni a nawa ganin wannan babban abin da ya kawo mana cikas da rashin ci gaba shine cin hanci da rashawa. A sanin ka ne an kafa wata hukuma, kana ganin da yan sanda suke ciniki akan titi ana basu
ban katse ka ba dai malam babanga. Baka ga cewa idan ka ce babu ci gaba a fannin demokradiya, dole kenan za a duba cewa kuma yan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba, kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abun da ya fa da kuke gani kaman babu ci gaba?
A gaskiya a ce wai akwai namu yan siyasa a ciki, eh to za a iya ce eh, amma ni zan ce maka o don me sa? Don gede in ka duba ko ni da kai gari na a cikin matashi a birnin Duwala, matashi a cikin birnin Duwala, ina kokartawa yanda nake yanda zan iya ne wato nuna ma wadansu matasa cewa siyasance za a iya fitowa ana faɗan ra'ayinsa. Amma kaga ko ni wata sa'in na fito na ba da ra'ayina, kaga gwamnatin din wato ma Duwala suna takura mini wata sa'in, har suna ce min wai ina so wato in kawo tashin hankali a birnin Duwala, a birnin da nake. Mun san cewa yau shekara 30 kenan wato abinda ake kira multi parties ya shigo a ƙasashenmu na Afrika. Amma gaskiya in ka duba yau shekara 30 din wato demokradiyya a ƙasarmu, ƙasar ta Kamerun, an ci gaba ne ko an koma baya? Yanda na gaya maka dan uwana, mun koma baya. Mun koma baya don me sa? Mun koma baya domin akwai yan siyasa da suke na kulle. Mun koma baya domin akwai yan jarida da aka kulle. Mun koma baya domin yau in ka duba duk yan siyasa da duk yan jarida wato mafarkinsu ɗaya ne, su samu su fita ƙasar Kamerun, su tafi Canada, su tafi Etats-Unis, su tafi Russia, su tafi Faransa, su tafi Spain, su tafi duk waɗansu ƙasashen da suke cewa a can suna da wato daidan ba da ra'ayinsu, ba hadde wato in suka ba da ra'ayi ba za zo a ci masu mutunci ba, ko kuma ba za zo a taɓa su ba a ce masu ma za a yi masu wato fashi ko kuma za a yi masu kamu.
To malam Shehu, wato kana nufin duk abin da ya kama da cin hanci da rashawa da shauransu, wannan duk zuwan demokradiya ne ya kawo wannan?
Alhaji Bashir, ka san shi zuwan demokradiyya, ƙasashe wanda suka tsara ma demokradiyya, asalin ita kanta demokradiyya akwai tsare-tsaren da baya tafiya da ra'ayin dan adam, da yanda ma dan adam yake gudanar da rayuwar shi. Misali a nan ƙasar Afrika, kowace ƙasa akwai yanayinta, akwai irin tsarinta. Ba za ka zo ka ce ma duk ƙasashen duniya za a yi demokradiyya, don akwai wasu abubuwan da mu baya kama da al'adunmu da addininmu da ra'ayinmu a matsayinsa na demokradiyya. Zuwan demokradiyya shi ya assasa cin hanci da rashawa. Wannan cin hanci da rashawa da ya assasa shi a tsakaninmu shi ya zama har shuwaganinmu ba su a cutarmu. To me zai nuna ma haka? Shi ne shugaba za ku zo ku zaɓe shi a matsayin ɗan majalisa ko ku a matsayin ɗan ƙaramar hukuma, amma ba zai waiwaye ku ba shi lokacin zaɓe. Lokacin kasuwar bukata zai zo, shi sai muku bireji da sardin ko sabulu da omo, ɗan atamfa haka na ɗauki hotonsa a manna a kai, ya zo mai jaka goma, mai jaka biyar, haka zai raba wa al'umma. In kuka saka shekara kuma an sake sakaci an sake zaben shi, in ya tafi bai zai sake dawa ba shi kimanin shekara bakwai. To menene amfanin wannan demokradiyya? Kuma talaka bai san nawa aka samu ba
nawa aka kashe ba, wannan yanzu da zaka samu wani talaka unguwanku ka tambaye shi sunan dan majalisan unguwanku ba zai iya baka sunan shi ba, to me amfani wannan demokradiya? Ni a gani na ba abinda demokradiya nan ya kawo mana.
To washe kuma Alhaji Muhammad Jafaru, me kage ya kamata a yi a kasar Kamaru domin a tabbaka tsari na demokradiya irin ta gaskiya wacce kowa zai iya cin moriyarta, kowa zai ribantu da ita, musamman shugabannin da kuma bato mazauna kasan gabaki daya?
Babban shawara na da zan iya bayarwa dangane da batun tsari na demokradiya, magana ɗaya kawai ne nake kokari in yi da kuma shawaran da zan bayar. Duk abin da za a yi shugabannin mu su rike gaskiya da adalci da kuma tallafi da taimakawa. Idan nake bi ma'ana adalci, shine muso namu wanda ba namu ma muso shi, wannan shine adalci. Ba za a taba kafa mu demokradiya a cikin hasada, a cikin talauci, a cikin yaudara, ba za a kafa demokradiya da wannan ba. Yau idan ka duba kasashen Turawa da me suka ci gaba, sun sa gaskiya a ayyuka da suke yi, sun tallafa ma wa'anda ba su da karfi. Tallafa wannan kuma ba wai kuɗi ake nufi kawai a cire a bayar ba, a'a, zaka gani akwai kamfanunnuka da ake kerawa daban-daban wanda zai ya ɗauki mutane 4,000, 3,000, 2,000 makamancinsu. Kaga in aka fara tallafawa, aka gusar da yunwa, aka buɗe masana'antu, wa'anda ma ba su je boko ba suna da hanyoyin da za su shiga su rufa ma kansu asiri, daga wannan lokacin fa za a fara maganar demokradiya. Wannan shine
da wa'annan bayanai na Alhaji Muhammadu Jafaru za mu dakata a yau, sai makon gobe za mu dora. A madadin Muhammad Bashir Ladan wanda ya jagoranci shirin, da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, da Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin, Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya.
A gaida Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A duk sa'ar da ake so kuma za a iya zuwa adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sannan za a iya bibiyar mu ta kafafen sada zumunta kamar Facebook, X da Instagram domin sauraron wannan shirin da ma shirye-shiryenmu na baya. Yanzu ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. To yau za a ji babi na ɗaya na amsoshin tambayoyin su Musa Usman daga Kano da Garba Muhammad Yola kan tarihin masarautar Ilori da kuma alakar ta da Fulani da Yarbawa. To idan masu tambaya su Musa Usman da Garba Yola na saurare, ga kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyinku daga masanin tarihi na gidan tarihin Arewa House Kaduna, Dr. Salisu Bala, wanda ya fara cewa.
Zan fara daga ma'anar kalmar Ilorin.
Oho.
Kalmar Ilorin kalma ce ta Yarbanci, wanda shine sunan wannan gari ko yanki da ake magana a kai. Abinda take nufi shine wato wasa makami ko wasa takobi. Shine ma'anar kalmar Ilorin. Su Yarbawa suna da wani kuduri ko abinda suka dogara da shi ko suka kafa a kai, cewa idan za su je yaƙi lokacin suna karkashin daular Oyo. Kasan an yi dauloli a baya masu yawa. Akwai daular Ghana, akwai daular Songhai, akwai daular Oyo, akwai daulolin kasar Hausa, akwai daular Benin ma da sauransu. So idan mutanen da ke karkashin daular Oyo ko masarautar Oyo za su je yaƙi, suna tafiya wani wuri ne da ke da wani babban dutse wanda yake cikin garin Ilorin, wannan dutse ana kiransa Okuta Ilorin. Shi Okuta Ilorin babban dutse ne wanda anan ne suke watsa takubansu sannan su tafi yaƙi, saboda idan sun watsa takubansu a wannan wuri suna ganin babu jama'a da za ta iya cin su da yaƙi. Shi wannan babban dutse yana wani wuri ne da ake kira Idi Afe, wani yanki da ake kira Idi Afe a cikin wato yankin wato kasar Ilorin. Wasu sun mai da shi wurin zamansu na dindindin, saboda sun canfa cewa tun lokacin da wani al'ada ta kafu ga jama'ar yankin Ilorin ba a taɓa cin su da yaƙi ba, saboda haka ya zamanto wuri ne da ake zuwa kallo da kuma la'akari da tarihinsu da ya gabata a baya. Manyan masana sun nuni da cewa wannan dutse tare da abin da yake dauke da shi wato zai iya kaiwa, in an masa kuɗi zai iya kaiwa kamar $5 million. To wannan takaitawa kenan bisa abin da ya shafi kalmar Ilorin. To idan muka duba kuma sai mu ga wannan yanki na Ilorin yanki ne da yake kasar Yarbawa, kusan mafi yawanci za a iya la'akari da cewa kamar shekara ta 2007 wannan yanki yana da yawan jama'a kalla mutum 847 da mutum 582. Sannan yana cikin jihar Kwara ne a yanzu, wanda kusan za a iya cewa tana kamar tsakiyar yankin Najeriya. Sannan yanki ne wanda mutanen Yarbawa suka kafa, kuma kusan za a iya cewa su ne suke ɗaya daga cikin jinsi ko kabilu guda uku wanda suka fi kabilu kowace kabila yawa a ƙasar Najeriya, idan ka cire magana Hausa, Fulani da sauransu. Sannan a shekara ta 1450 wannan yanki ya zamanto kamar headquarter ne na Oyo Empire ta fuskar abin da ya shafi ajiye dakaru da makamai na yaƙi, saboda abin da ya shafi wancan Okuta Ilorin, inda wannan babban dutse yake, wanda suke zuwa su nemi sa'a su kuma watsa takubansu kafin su tafi yaƙi. Tun shekara ta 1450 wannan yanki yake da ɗimbin tarihin cewa a wurin ake ajiye dakarun sojoji, sannan kuma suke yin duk abin da suke yi don neman sa'a da kuma ci gaba da abin da ya shafi wato cin nasara akan abin da ya shafi yaƙi da ke gabansu. Sannan wannan yanki ya zamanto karkashin arewacin Najeriya a shekara ta 1897 lokacin da Turawa mulkin Malaka suka zo, sai zamanto akwai wani kamfani da Turawa suke amfani da shi wurin mallakar jama'a, wato Royal Niger Company. To wannan yanki ya zamanto kamar babban birni ko kuma babbar cibiya na Royal Niger Company a shekara ta 1897. Sannan ya zamanto yanki daga cikin yankunan arewacin Najeriya a shekara ta 1900 cif-cif a wannan yanki. Amma idan aka duba baya bisa tarihi, za ga cewa Yarbawa na sassa daban-daban su suka zo suka kafa wannan gari da farko, kafin sauran jama'a su fara shigowa irin su Fulani da Hausawa da sauran kabilu da suke tasowa daga wasu sassa daban-daban na kasar Najeriya da yankin kasar Hausa da kuma wajenta, ta fuskar kasuwanci da kuma musayar kayayyaki don ci gaban al'ummar wannan yanki. Sannan an samu wani ci gaba wanda ya jawo canje-canjen tsare-tsare da kuma abin da ya shafi ya kuka ka san dama za a wayi gari a ce kamar wannan kungiya tana kokarin fada ma wancan yanki da yaki wanda suka fi wani karfi suke murkushe wasu kwace tattalin arziki da gonaki da kasuwanni da masarautu na wannan yanki. An yi da karni na 19 ya shiga a lokacin jihadin Shehu Dan Fodiyo, Shehu Usman Dan Fodiyo. Saboda an yi jihadin shekara ta 1804, sannan yakin ya fadada zuwa dauloli daban-daban wanda Shehu ya ba matuta. To wannan gari na Ilorin yana daga cikin yankunan da aka yi jihadin Shehu Dan Fodiyo a cikinsa. Duk da cewa Shehu Dan Fodiyo ya rasu shekara ta 1817, sannan wannan yanki ya dawo karkashin mulkin daular Usmaniya a shekara ta 1824. Aka ci wannan gari na Ilorin da yaki wato Fulani kenan. Kada a manta a baya mun yi bayani cewa akwai mutane daban-daban da suka zo na a wannan yanki. Akwai Hausawa, akwai mutane Borno, akwai Nunufawa da Fulani da sauransu. Amma a wannan lokaci akwai Sarki Abdulsalami dan Salihi wanda ake kira da Alimi, shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824, wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki. Wanda daga wannan lokaci ne mulki ya tashi daga hannun Yarbawa, Tsantsa Zalla ya koma hannun Fulani. Sarki Abdulsalami dan Salihi wanda ake kira da Alimi shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824, wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki. Wanda daga wannan lokaci ne mulki ya tashi daga hannun Yarbawa, Tsantsa Zalla ya koma hannun Fulani waɗanda suke mazauna wannan gari. Wanda shi kuma ya yi rayu ya kare mulkinsa daga shekara ta 1842. Sannan bayan shi akwai Shika Dan Salihi, wanda ɗa ne a wurin Salihu bin Ali ɗan Alimi, wanda shi kuma ya karɓi ragamar jagorancin wannan gari da shugabancin wannan ƙasa daga shekara ta 1842 zuwa shekara ta 1860. Sannan akwai Sarki Zubairu ɗan Abdulsalami, shi ne wanda ya karɓi mulki daga shekara ta 1860 zuwa shekara ta 1868, kaga ya shekara takwas kenan. Sannan akwai Shita Aliyu ɗan Shita, duk waɗannan zuri'a ne na Shehu Usman Dan Fodiyo, wanda ya fara mulki daga shekara ta 1868 zuwa shekara ta 1891. Sannan akwai Moma Dan Zubairu, wanda ya fara daga shekara ta 1891 zuwa shekara ta 1896. Sannan akwai Sarki Suleimanu Dan Aliyu, wanda ya fara daga shekara ta 1896 ya kare a watan 14 ga watan Janairu na shekara ta 1941, a daidai lokacin da aka lullugad ya hada arewaci da kudancin Najeriya suka zama kasa ɗaya a matsayinta na Najeriya. Sannan a shekara ta 1915 zuwa watan Nuwamba na shekara ta 1919 an samu wanda ake kira Sarki Shu'aibu Bawa Dan Zubairu, wanda ya ci gaba da mulkar wato yankin kasar Ilorin. Sannan akwai Sarki Abdulkadir Dan Shu'aibu Bawa, wanda shi ne daga 17 ga watan Fabrairu zuwa na shekara ta 1920 zuwa watan Yuni na shekara ta 1959 aka samu Sarki Abdulkadir Dan Shu'aibu Bawa. Sannan akwai Zulkarnaini Gambari Dan Muhammadu. Sannan akwai Laofe Dan Bawa Ayela Bowo na biyar. Sannan akwai Malam Aliyu Dan Abdulkadir. Akwai Sarki Ibrahim Kwalafo Dan Gambari, wanda shi ma ya yi mulki. Duka waɗannan sarakuna ne da suke mulkar wato ƙasar Ilorin Fulani.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na amsoshin tambayoyi kan masarautar Ilori. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House da ke an sa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalama Si Garba ke cewa a huta lafiya.
A gaida Ibrahim Garba. Masu sauraro, a nan za mu naɗe tabarmin shirin namu na yinin yau Asabar. Sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah mai kowa mai komai ya amince. ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona wa Mainan Dudu. Da ta shirya ta kuma ba da umarni ta ma injiniyanmu na yanzu Nelson. Aisha Mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC. Ma'assalam.